dalilin wannan taron da yau shi ne na farko dai nuna godemu da Ubangiji Allah saboda cika kwana dari a ofis da godiya ga dukkan wanda suka ba mu haɗin kai da goyon baya domin samun nasarar a cikin wannan tafiya. A cikin wa'annan kwanakin akwai nasarorin da muka samu kuma suna nan kamar haka. Wa'anda bayan da muka yi nazarin halin da muke ciki muka ga ya kamata ya dace mu yi kame muka kuma fara kama waɗanda suke ɓata gari ‘yan ta’ada. Mun kama wajen mutane 364 waɗanda daga cikinsu mun riga mun kai 248 zuwa kotu, kuma waɗannan duka an same su ne da laifuka daban-daban wanda ya danganci daga fashi da makami, ta'addanci wanda ya kuma danganci harkokin siyasa da ramali da ƙwayoyi har da kuma sata mutane. A ƙasa muna da wajen mutum 116 waɗannan masu laifi da muke bincike a kai, kuma in Allah ya yarda mu gama bincikenmu za mu kai su kotu. Daga cikinsu waɗanda muka samu da laifi wanda ba su da laifi za mu sake su mu bar su su koma gida. Daga cikin wasu kesin da muka achievement da muka recording wanda muna so mu nuna ma jama'a da cewa ba wai muna ɓangare guda ba ne ba, mun kama mutane APC, mun kama mutane MP, MPP, mun kama kame ya shafi dukkan waɗannan political parties da suke a wurin. So saboda haka kamar waɗannan da muka lissafa a ranar hudu ga watan ɗaya akwai Alisa Idu da mutum 61 da muka kama da miyagun makamai da ƙwayoyi a Sani Abacha Stadium lokacin da aka yi gangami wato presidential campaign rally da APC. Mun same su da waɗannan miyagun makamai da ƙwayoyi kuma mun kai su kotu. Ranar 21 ga watan ɗaya akwai Ibrahim Dauda da mutum 15 su ma mutane da muka kama da makamai da ƙwayoyi lokacin da NNPP suka yi taronsu da gubernatorial campaign rally a Jauzi. Kuma waɗannan an same su da laifi kai ma jama'a hari da ƙwacen kayayyaki daga hannun mutane, mun riga mun gabatar da su a gaban kotu. Ran 24 ga watan ɗaya ma mun kama Abdullahi Musa da mutane 3 da su 4 kenan, 2 APC members ne, 2 kuma NNPP. Mun kama su a Mintimer suna fafasa kuma suna yayya ga banners da billboards na political parties waɗannan su 4 mun riga mun kai su kotu. Ran 24 ga watan biyu ma mun kama Amina Yusuf da Habiba Imam zuwa Bacirawa, mun kama su an same su da PVC na mutane wanda bayan da muka rubuta ma'ana suka ce laifi ne, kuma mun riga mun kai waɗannan matan kotu za a hukunta su. Muna so mu jaddada ma jama'a cewa burinmu ne mu tabbatar da ko kuma mu dan an yi zaɓen nan cikin lumana, cikin kwanciyar hankali, cikin salama. Shi ya sa muka fito da waɗannan tsare-tsaren kuma za mu ci gaba da zaɓuɓɓuka duk ba ta gani inda suke, za mu bar su ba ko dai su shafa ma kansu ruwa ko kuma su bar jihar Kano, amma mun ba za mu ƙyale su ba, kuma za mu yi ta ku bar su su fito su hana mutane zaɓe za a 25 ga wannan watan ba kuma ranar goma sha biyar ga wannan wata mai zuwa. Za mu ci gaba da waɗannan kamen da muke yi, kamen mu kuma zai shafi kowane political party, duk wanda muka samu da laifi za mu gabatar da shi gaban kotu. Wanda ba shi da laifi ko da mun kama shi muka bincika mu bai da laifi za mu sake shi. A takaice abubuwan da suke nan muna kuma roƙon, muna kira ga jama'a su ba mu haɗe kai da goyon baya domin mu gano cimma nasarar wannan gurinmu da muka sa a gaba, domin mu ga an yi zaɓe tsaftatacce, an yi zaɓe cikin zaman lafiya da lumana. Na gode, Allah ya saka.